من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المدينة وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله مرضي سركي دا إيقوان سا يقدر ورسا يقدر ذام سيقب لك راتم وانا تفسير نام للبركة وانا مكتاب قباتر واشكم وانا وطعنا رمضان ايوم goma sha bakwai ga watan Ramadan ranar Litinin kenan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam kana 1443 wanda ya daidai da 18 ga watan hudu 2022 miladiya a wannan masallaci da muka saba gabatarwa na masallacin Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan cikin garin Kano yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya ƙara ba mu lokaci da lafiya domin ci gaba da inda muka tsaya jiya idan ban manta ba muna cikin suratul anbiya kuma a jiya mun tsaya akan aya ta 91 yau kuma za mu tashi akan aya ta 92 inda ubangiji madaukakin sarki yake cewa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
Na'am, ubangiji madaukakin sarki yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Lalle wannan al'umar ku ce kuma al'uma guda daya. Wa ana rabbukum. Kuma ni ubangijin ku ne inji Allah fa'buduni ku bautata mu. Allah sai yace wa taqatta'u amrahum bainahum. Suka rarraba al'amarin su na addini a tsakaninsu kullun ilaina raji'un dukkansu zuwa gare mu za su koma faman ya'mal min as-salihati wanda ya aiki a cikin su na ƙwarai wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah fala kufrana li sa'yihi ai ba za a tozartar da aikinsa ba a mantar da shi wa inna lahu katibun lalle mu mun rubuta aikin da ya aikata bayan ubangiji madaukakin sarki ya fada mana labarin annabawa da gwagwarmayar da suka yi da mutane tun daga kan labarin annabi Musa da annabi Harun hayyace labari na ƙarshe da ya ba mu labarin nana Maryam da danta annabi Isa alaihi salatu wassalam to bayan dukkan su wannan sai yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wato dukkan waɗannan al'umatan da muka ambata al'umma ne guda daya. Abinda ake nufi da al'umma guda daya, dukkan su sun hadu akan kadaita Allah. Mun ga yanda Annabi Musa ya jayayya da Fir'auna akan a kadaita Ubangiji madaukakin sarki. Mun ga yanda Annabi Idris, Annabi Isma'il, Annabi Nuhu da dukkan annabawa da aka jawo aka lissafo a farkon surar, dukkan su sun hadu akan kadaita Ubangiji madaukakin sarki, akan addini guda daya na musulunci. Da aka ce wannan ita ce al'ummar ku wadda ta hadu gabaki ɗayanta akan addini daya. Yace wa ana rabbukum, kuma ni ne ubangijin, wato ubangiji madaukakin sarki ya sanya dukkan annabawan Allah gabaki ɗayansu sun hada akan abu guda ɗaya, shine tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala. Kowane annabi tun daga kan Annabi Nuhu har kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dukkan su da aka aiko su an yi kiran su akan cewa su bautata ma Allah. Shi yasa anan yace wa ana rabbukum fa'budu, lalle ni ubangijinku ne ku bautata mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa a hadisansa ingantacce yake cewa dukkanmu taron annabawa gabaki ɗayanmu ubanmu ɗaya, wato dukkanmu mun haɗu akan kira akan kaɗaita Allah wajen ibada, mun haɗu akan cewa Ubangiji madaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta a bautata mishi. Sannan kuma a wajen shari'a, to a nan annabawa suka sha bamban, kowa da yanda Allah madaukakin sarki ya turo shi da hukuma hukuncin da Ubangiji madaukakin sarki ya yi. Shi yasa wani suka ce inna hadhihi ummatukum khabar, ai hadhihi shari'atukum, wannan ita ce shari'atku, allati buyyinat lakum wa wuddihat lakum, wanda aka muku bayanin ta karara kuma aka fito aka yi muku sharhin ta. Sai Allah madaukakin sarki yace wa taqatta'u amrahum bainakum, amma duk da kacewa annabawa gabaki ɗayansu sun yi kira akan tauhidi, kuma Allah madaukakin sarki ya umarci bayi gabaki ɗayansu su tsaya akan tauhidi, kuma dukkan annabawa addininsu guda ɗaya ne, shine bautata ma Allah shi kadai, kada a yi shirka da shi. Amma duk da haka sai al'ummatan da aka aiko annabawa tun daga kan Annabi Nuhu hakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai suka zama kaso kaso kaso, wasu kai imani da annabawan, wasu suka ƙaryata su. Haka Allah madaukakin sarki sa wasu suka kira kansu masu tauhidi musulmai, waɗanda suka bi tau Yahudawa, wasu kira kansu Yahudawa, wasu nasarana kiristoci, wasu majusawa, wasu ke bautata gunki. Aka samu dai bambanci a tsakaninsu daban-daban, shine wa taqatta'u amrahum bainahum, ai wa taqatta'u amra dinahum, suka rarraba al'amarin addininsu suka zama tawaga-tawaga, kowa akan abin da akwai abin da yake kira akai, kowa akwai abin da yake bautatawa. Kullun, sai Allah ya ce amma dukkan waɗannan da kowa da wanda yake bautata ma Allah shi kadai, da wanda yake bautata gumaka, da wanda ya kira mala'iku yake bautata musu, da wanda yake bautata wa aljannai, da wanda ya zauna ma tegen shi bai da addini, ilaina raji'un, dukkan su za su dawo zuwa gare mu ko mu tashe su su tsaya a gabanmu ranar da ba su da wani Allah, ba su da wani abun bauta sai Ubangiji madaukakin sarki. Kuma kowa a sakan ya mushi da abin da ya aikata, in alkhairi ne ya ga alkhairi, in sharri ne ya ga sharri. Shi yasa Allah madaukakin sarki a gaba yace fa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min, duk wanda ya wani aiki daga cikin bangare na ayyukan kirki wa huwa mu'min, kuma yana mai imani da Allah da manzansa da ranar tashin alkiyama, domin anan sai yace min as-salihati, wanda ya aikata wani bangare na wani ayyukan kirki domin ba wanda ya isa ya ce gabaki ɗaya ayyukan da alkhairi na kirki dukkan su shi ya aikata. Kuma bayan ya aikata mafi yawa daga cikin rinjayen ayyukansa na kwarai ne na kirki ne, kuma ya kasance yana da imani da Allah, to wannan Allah ya ce fala kufrana li ta'ayyi, wannan lalle ba za a yi mishi jayayya da aikinsa ba ranar tashin alkiyama, ba za a tozartar da aikinsa ba ranar tashin alkiyama. Kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani waje yake cewa inna la nudi'u ajra man ahsana amala, lalle mu ba ma tozartar da duk wanda ya aikata aiki mai kyau, wato ba wanda zai je gaban Allah ya yi wani aiki na kwarai kuma da imani da ikhlasi kuma ya je bai ga sakamakon aikin a gaban Allah ba, duk kankantar aiki na kwarai da duk girmansa Allah ba zai tozarta bawa ba da wannan aikin da ya yi sai ya je ya gan shi gobe kiyama ko mene ne. Yasa Allah a gaba ya ce wa inna lahu katibuna, matuƙar za mu kiyaye aikinsa to mu a rubuce, mun rubuta mishi duk abin da ya aikata, wato duk abin da mutum ya aikata aikinsa gabaki ɗaya su yana nan a rubuce, ranar alkiyama za a bashi littafinsa ya ga duk aikin da ya aikata, ya ga duk abin da ya aikata a gaban Ubangiji Maɗaukakin Sarki, musamman wanda ya aikata alkhairi ko kuma wanda ya aikata akasin wannan. Sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da cewa Allah madaukakin sarki sai ce wa haramun ala qaryatin ahlaknaha, kuma haramun ne akan alqaryar da muka halakar da su, annahum la yarji, lallai tabbas ba za su dawo ba, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj, har sai lokacin da aka budewa ya'juj wa ma'juj kofa, wahum min kulli hadabin yansilu, zaka gansu suna gangarowa suna furfutowa da sauri daga kowane tudu, wa qataraba alwa'du alhaqq, wannan lokacin kuma alƙawari na gaskiya ya kusanto, shine tashin alkiyama, domin manyan alamunta da sun bayyana, fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru, to fadan sai kaga idan ganin waɗanda suka kafirta sun katse sun yi zuruzu, ya wailana suna cewa kai canmu kad kunna fi ghablatin min hada, haƙiƙa mun kasance mun gafala da wannan rana lokacin rayuwarmu na duniya, bal a'a ba gafala muka yi ba, kunna zalimin, mun kasance kawai azzalimai ne, mun zalunci kawunanmu. A nan Ubangiji Maɗaukakin Sarki bayan ya faɗi annabawa da tsayuwarsu a kan addini guda ɗaya a kan tauhidi, sai kuma ya ba da labarin majiya annabawa waɗanda Allah ya aiko annabawa zuwa gare su, a cikinsu su kuma sai suka kasu kaso biyu, ya ba mu labari waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai, Allah ba zai tauye aikinsu ba ya kiyaye abin da suka aikata dan su je su haɗu da shi gobe kiyama. To sai juyo kuma bangare na biyu, wayanda ba su yi imani da annabawa ba, wayanda ta kai har aka halakar da su tun a rayuwarsu na duniya. Shine Ubangiji madaukakin sarki a nan yace wa haramun ala qaryatin ahlaknaha. Wai suka ce ai wajaba, ai ya tabbata lallai akan duk alqaryar da muka halakar, ba yanda za su iya bujirewa akan halakar da Ubangiji madaukakin sarki ya turo mu. Kowace alqarya yani abinda ake nufi duk mutanen alƙaryar da Allah ya kaddara mu halaka sun halaka, ba za ta taba dawowa zuwa duniya ba. Shine yace annakum la yarji'una ila dunya, ba za ta taba dawowa ba zuwa duniya kafin ranar tashin alƙiyama, kamar yanda Ibn Abbas ya sarraha haka. Ai duk al'ummatan da Allah madaukakin sarki ya halakar ba za su taba dawowa ba bayan halaka, su dawo duniya bayan an halakar da su. Wasu kuma kamar yadda muka faɗa suka ce ai bima haramun kuna bi ma'ana alwajib, ai wajib alalqa wajibi ne akan dukkan alqaryun da muka halakar, tabbas ba za su taɓa dawowa ba rayuwarsu na duniya. Ko kuma wasu suka ce haramun ai ba za su taɓa dawowa su tuba ba, shi ya sa ma Allah ya halakar da su. Wace kuma ka ce ba za su taɓa yoyuton ba su tuba, ba za su taɓa yin imani ba. Duk alƙaryar da kaga Allah ya halakar, daman Allah ya ƙaddara ma waɗannan mutanen duk wa'azin da aka yi musu da duk tsawon lokacin da aka ba su, ba za su dawo ba, ba za su yi imani ba, ba za su yi aiki ba. Don haka kada wani ya ga cewa wasu al'ummatai da ba su imani ba an halakar da su, wani ya ɗauka cewa ko ba a ba su lokaci ba ne ba. Ai dama Allah madaukakin sarki ce ne ya riga ya ambata cewa ya tabbatar ya kaddara a iliminsa na gaibi wannan alƙaryar ba za su taɓa dawowa ba su yi imani. Ko kuma kamar yadda muka faɗa a tafsirin farko cewa wannan alƙaryar Allah madaukakin sarki ya halakar da su sun tafi kenan, ba yanda za a yi ka sake ganin su a duniya, ba inda za ka gan su sai dai in an tashi alƙiyama. Kuma wannan shi ne duk wanda ya mutu shi kenan, kamar wasa yanzu za ka ji an ce wane ya mutu sai ka rinka ganin kuna sallah da shi a masallaci, kamar ka gan shi a sallar la'asar, kamar ka gan shi a magariba, in a rufar kasuwa ne kamar ya zo ya buɗe kantinsa, ko kamar in a ma'aikata ne kuke zaune ga desk ɗinsa sai ka rinka gani kamar yanzu zai shigo. Tun wannan kana ganin kawaiwayinsa cewa gashi nan ana ma shubuhun da kana ganin kamar gashi nan, kamar gashi, kamar gashi, har tafiya shekaru ya yi tafiya ka tabbatar dai ayya ya tafi ke babu alamarsa. Wani lokaci in ka shaƙu da mutum kuma ya mutu sai ka rinka ganin shi kamar gashi nan ma za ka gan shi, amma shekaru suna tafiya suna tafiya sai ka ga cewa la yarji'un, ba zai dawo ba. Indai ka sake in ka sake ka gan shi to shikenan kawai sai ranar lahira. Sai Allah ya ce hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj, wannan ita ce hatta din wanda ake hakaito ta bayan zance. Kuma wa ya'juj wa ma'juj wasu ƙabilu ne daga cikin mutane kamar yadda muka faɗa a cikin suratul kahf. Abinda ake nufi har sai lokacin da aka buɗe ya'juj wa ma'juj, ai lokacin da aka fice aka bude wannan sad din, wannan zulkarnaini, wannan katangar da yayi wanda yace a hada mata a hada mushi karafa kanana a zo mushi da dalma ya zo da wuta ya narka ya tashi wannan katangar mai ƙarfi, to akwai alƙawarin Allah da zai zo ranar da katangar nan za ta rushe. Kamar Allah yana so ya ce mana anan waɗannan duk abubuwan da muka ambata a baya wanda suka shuɗe za ta ci gaba, rayuwa za ta ci gaba har zuwa ranar tashin alƙiyama, har zuwa lokacin da za a yaye wannan sat ɗin, wannan katangar ta ya juje wa majun. To da an balle ta wahum min kulli hadadin yansulu, ai ya juje wa juju, sai ka gansu ta kowane tudu, ta kowane getse suna yi kururuwa, suna gangarowa, suna tahowa a guje. Wal hadaf, domin hadaf da larabci da aka ce min kulli hadadin, duk wani tudu na ƙasa da duk wani abin da ya yi ina na dutse ko kuma na jigawa ko wani abu wanda ƙasa ta yi tudu, to daga nan za su rinƙa fitowa. Ya zama jam'insa shi ne a hadaf. Yansulun kuma imma dai yusri'un, wani suka ce za su fito daga wannan tududdukan sun hauro su da gudu, ko ya kharujun, ko za su fito da su, wanda kuma al'umma ce masu yawan gaske, waɗanda idan Allah madaukakin sarki ya sa lokacin da za su zo su barke wannan ginin na ya juje wa majujo, to za su kashe duniya, duk abin da suka haɗu da shi za su halakar da shi. Shi yasa a waccan baya Allah daman ya ce mana haza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Rahmar ubangiji ce yanzu ta sa aka toshe su ba su fito ba, amma in alƙawarin ubangiji ya zo to ranar za a rugurguza wannan katangar, kuma lalle alƙawarin ubangiji gaskiya ne, akwai ranar da ya juje wa majuji za su fito. A yanan in suka fito ba abin da za su yi a ban ƙasa, kamar yadda muka faɗa sai ɓarna. Wannan Allah madaukakin sarki yana ba mu labari, hadisai da yawa na manzo sallallahu alaihi wasallam sun zo sun faɗa mana yadda ya juje wa majujin nan za su, da irin ɓarnar da za su, da irin yadda kamanninsu yake, masu faffaɗan fuska, masu ƙananan idanu, masu ƙaton kunnuwa, masu kaza masu kaza, duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su. Kuma za su zo bila haddin, in ka kashe ɗaya ɗari ne ma za su fito, za su tashi, haka in kana nema ka yi maganinsu to ba za su magani su ba. Sannan kuma duk kogi da ruwan da suka gitta shanye shi suke, in suka zo suka samu dam guda, in ɗaya ya kafa bakinsa sai dai bar wajen ga baki ɗaya ya zama fili, sannan ya wuce. Zamanto sun karere komai, sun cincinya komai, a lokacin za su yi kata-kata ne da duniya, ya zamanto ba abin da kake ji a duniya sai warin gawawwaki da sauransu da menene na kisa. To sai sun balle ko'ina da ɓarna. Sannan annabi Isa zai sauko da tawaggarsa wanda zai yaƙe su ya karkashe su ko'ina, ya musu kisan gilla, su zamanto kuma ko'ina a duniya gawarsu ne da warinsu da tsaminsu da ɗoyinsu, duniya ma ba za ka iya zama ba. Annabi Isa ya yi addu'a, ubangiji madaukakin sarki ya aiko su tsuntsaye manya su rinka kwasarsu, in suka kwakwashe su sai su can wani waje inda Allah shi ne ya sani, su watsar da su. Sannan Allah ya yi ruwan sama mai ƙarfi ya wanke duniya gabaki ɗaya, sannan duniya ta zawo normal yadda take. Akwai maganganu da yawa kamar yadda muka yi su a baya na ya juje wa majuji, wanda bala'i ne, kuma suna daga cikin manya-manyan alamomin tashin alƙiyama. Waɗansu mutane ne su ce ai ya juje wa majuji tuni sun zo, Turawa yamma ne, da 'yan China da 'yan menene da menene da menene duk ga su nan da kamanninsu. To ko shakka babu, duk abubuwan da aka faɗa za ka ga cewa ɓarnar yanzu da take ba ta kai wancan lokacin da wancan ɓarnar za ta zo ba. domin wannan yace sai lokacin mu waqtarabatul waqtarabal wa'dul haqq lokacin ne da ainihin alƙawarin Allah kuma zai zo wato tsakanin tashin alƙiyama da su dan wani abu ne kankan lokacin da wannan za su zo din to idan alƙawarin Allah ya zo fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru sai ka kafirai ga baki din su idan su ya kakkaci sun yi zuru-zuru kenan domin in ranar tashin alƙiyama ya zo duk wannan abubuwan na bala'i da na musiba suka tabbata na girgizar ƙasa na bala'i kala-kala kaga ta afku kenan wanda kafirai za su rinka cewa hadha yawmun asif to ga ranar wahalar ta zo to shi yasa anan sai Allah ya ce fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru saboda tsananin abinda kafirai suke kallo na manyan al'amura da suke gudana wanda yake nuni da cewa akwai manyan al'amura da za su afku kuma suka tabbatar da cewa wannan alƙawarin da aka yi musu na tashin alƙiyama shine fa yanzu ya zo gab kuma lokacin ba yutan ba wani dalilin ka koma za ka tuba an rufe ƙofar tuba sai su ce ya wailana sai su rinka kururuwa suna cewa kai can mu qad kunna fi ghaflatin min hadha da mun gafala a rayuwar duniya duk wa'azin da ake mana ba ma ji duk abin da ake faɗa na za a tashi alƙiyama za a tsaya ga wuta ga aljanna za a yi kaza duk abin da muke ake faɗa mana ji muke kamar tatsuniya ne ko wani abu ne na hira ake yi hira ce kawai ba tabbas muka gafala da rayuwar duniya muka gafala da ci da sha da neman kuɗi da komai da komai muka manta za a tashe mu za a yi hisabi kawai mun burin mu duk kawai mu samu ba ruwan mu da halal ba ruwan mu da haram ba ruwan mu da zunubi ba ruwan mu da sabo ba ruwan mu da daidai ba ruwan mu da rashin daidai rayuwa duk yadda ta zo haka muke yin ta mun gafala ba mu shirya kan mu komai ba sai da kansu su suka canza ba fa gafala suka yi ba sai an gaya musu sai ce bal sai su ce a'a kunna zalimin mun kasance azzalimai domin duk abin da ya cancanta mu shiryu an yi mana bayanin sa duk abin da za a faɗa mana na al'ummatan da suka gabata da abubuwan da ya same su na izina duk an faɗa mana mun gani a rayuwarmu lokacin da muke rayuwa makomar marasa gaskiya azzalimai tun daga nan duniya mun ga yanda duk mutumin da ya kai duk irin dagawarsa da zalincin shi mun ga ya wuce sai labari duk yanda yake jin wani yake jin kashi na sabawa Allah yanzu ya zama tarihi a kowane fannonin rayuwa daban-daban akwai jagorori jaruman da suka dau gaba a kai sawa'un a bangaren abin kirki ko bangaren tsiya to da mutanen kirki din da wanda suke mutanen banza duk da yawansu muna kallo kowa yana tafiya in ka shahara abin kirki za ka zo ne za ka tafi sai ka zama tarihi sai ka zama kabari kana in za ka shahara a wajen tsiya da rashin arziki shi ma dai za ka zama kabari kana sai ka zama tarihi duk irin waɗannan ba ta zame mana wa'azi ba muka zalunci kanmu muka ci gaba da aikata abin da muke so muka ci gaba da aikata abin da muka ga dama a cikin ga wannan yake nuna mana rayuwar duniyar nan da muke yi rayuwa ce wanda bai kamata mu gafala a cikin ta ba domin gafalar da zamu in muka je alƙiyama ta tsaya aka zo aka ajiye hisabi to wannan gafalar ba za ta mana amfani ba ba wani abu na duniya na rayuwa da mutum zai sa ka manta da ubangijin ka ka manta da Allah na kuɗi ko na mulki na talauci ko wata musiba ko menene na daɗi ko rashin daɗi baya sa ka manta da Allah ya kamata duk lokacin da rayuwarka take tafiya shekaru suke ja to kuma duk lokacin kake ƙara kusanci ga ubangiji madaukakin sarki kake ƙara dagewa wajen bin Allah da sallama al'amura na duniya, da ragewa kanta tambaya, da ragewa kanta tashin hankali, da tatatsantsan domin ka samu rahamar Ubangijinka kar ka zama gafalalle a duniya. Duk wanda shekaru suke ja mishi ya gajiya, shekara 40 bayanan zai iya bada labarin miyawa kana, shekara 50 zai iya bada labarin miyawa kana da wayansa, da wayansa aka yi gwamnatin kaza, da wayansa su Sardauna suka yi, da wayansa da komai aka yi su Shagari, da Sardansa aka yi Gawan, daga duk yana iya bada labari. To wannan ai ya zama izina a gare shi, me kuma yake jira? Har yanzu Allah ya ma ta goma shi bai ɗauranka ba, kana kan ganuwarka ganiyarka, yanzu ta zo har yanzu bai isa ka koma ga Ubangiji ba. Ya kamata mutum ya koma ga Ubangiji kuma, ko wani abu zai wani sabo, ko wani abu zai wani talau, wani fita gona da iri, ko wani abu da zai wani ɗanyen kai, ya kamata a ce saurayi ne wanda har yanzu bai karatun tanutsa a rayuwa ba. Ba kai da ka kai shekara 40 ba, ba kai da ka kai 50 ba, ba kai da ka kai 60 ba, amma babban abun mamaki sai ka ga cewa mutum ya kai shekara 60-70 amma har yanzu kamar ma bai saduda ba, wani ma sai kamar lokacin duniyar za ta fara, yana neman mulki tukun, yana wariki, yana fantama, yana buɗa, yana zuwa ana kankare ma fuska, ana madayi a kai da gemu, ana gyaggyara shi, yana zuwa ana maka ba, har yanzu dai zai wake wai functioning yake, yana ganin har yanzu yana cikin fitness ɗinsa, zai iya yin kaza, zai iya yin kaza, har yanzu yana so ya ƙara koma cikin bala'in da ya fito, wanda ya kamata ya zauna ya rajil mazalim, ya yi istighfari, ya maida abin, amma har yanzu yana nan ƙara koma cikin wannan kwatar, cikin wannan taban da ya fito. Wasu suna nan fa muna kanin su tun 70 suke kwamishinoni, tun 80 suka yi ministoci, suke manya ake dama da su, wai yanzu ma a 2023 wai so suke a dama da su har su riƙe kujerar namba ɗaya ko gwamna ko wani abu, saboda toshewar basira da mutum bai san cewa za a tashi alkiyama. Dama ma a ce karatun tanu ya yi, yana so ya dawo lokacin da aka rantsar da shi zai ɗauki duk abin da ya mallaka, ya ce na mallaki triliyon kaza lokacin da na yi koma gwamna, lokacin da ina gwamna, lokacin da ake minista, lokacin ina akaunta a waje kaza, lokacin da ina tsohon kwastam controller a waje kaza, lokacin ina tsohon ɗan sanda, ina IGPT ko menene, lokacin da ina kaza, lokacin da ina permanent secretary a ministry kaza. To yanzu na dawo, yanzu ga kuɗin na dawo, kuma na san duk hanyoyin da ake cin kuɗin mutane, na san hanyoyin da ake cuta, yanzu na daɗe zan tsaya in tsaya da ƙasa. A'a, ba haka ake ba, yanzu abin takaici sai ma yafewa ɓarayin da suka yi sata ke. Wai gwamnonin da aka yi shekara 11 ana shari'a, an kashe miliyoyin kuɗi na gwamnati na al'umma don a kwato kuɗin al'umma, wasu yau ake yafewa su fito daga kurkuku, an yafe mu. Kullum duk ranar da ka waye gari ka tashi sai ka ga ƙasar nan kamar cire ma fafa ake na gyara, wallahi yanke ƙauna ma kake daɗe. Da ana ba da misali, wataƙila gwamnonin da suke kai suna nan cikin karkarwa, gwamna kaza na waje kaza, gwamna Jariri, gwamna kaza yana kurkuku, to yanzu duk ya zama aikin banza, an zo an fito da su an yafe musu, tunti biliyoyin kuɗi triliyon ake nema a wajensu, kuma kafin a tabbatar da wannan kuɗin sun ci ɗin an kashe biliyoyi na kuɗin 'yan Najeriya, lauyoyi, kuɗin menene, kuɗin an yi ta aiki da rubuce-rubuce da bincike-bincike da tafiye-tafiye, aka tabbatar da hukuncin aka yanke rana ɗaya kawai an sha ruwa da buɗe baki kawai an ce an yafe musu, ku dawo. Sun tafi da kuɗin da aka suka saka, kuɗin da aka ɗauka na al'umma aka kashe musu, ya zama aikin banza. Amma kuma abin takaici, ɓarawon afiya da ɓarawon waya da ɓarawon naira 10 da 30 yana kurkuku, shi yana zaman jira, ga ɓarayin triliyoyin an fito da su. sai kana jin manzo sallallahu alaihi wasallam maganar sa bata hau kanmu ba lokacin da wata babba a cikin Qurayshawa ta yi sata Qurayshawa suka hadu ga midi aka ce kai gaskiya ya kamata a yi wa manzon Allah magana dan manyan mutane ma yanzu a ce an yanke mata hannu ai kamar aibin ya dawo kan muhajirai gabaki daya aibin ya dawo kan Qurayshawa gabaki daya to wazi wa manzo sallallahu alaihi wasallam magana aka ce akwai Usama bin Zaid shi aka ga dan lelan manzon Allah ne amma aka ce Sayyidina Abubakar ya ce a ba zan tare manzon Allah akan wannan shafa'ar ba Umar ya ce a Uthman duk manyan sahabbai suka ce a aka ce to a zai a samu matashin yaran nan tunda shi manzon Allah yana kaunar sa yana kallon baban sa yana jin shi a jiki ya je ya faɗa manzon Allah to da yaje ya faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam ga fa abubu manyan dattijan Qurayshawa da manyan gari ga abin da suke canza suke riyawa shugaba kenan manya sun haɗu ba kai kana shugaban ƙasa ba kawai manyan ƙasa sun zo sun ce ma a yafewa wannan shi ne kenan a yafe musu haka shugabanci yake da aka je aka faɗa manzon Allah manya sun zo ga maganar manya da suke yi manzon Allah sai gane ba maganar Zaidu ba yawa zaddi ta tashi tatas yawa Usama kai tatas yace yanzu kai akan haddi daga haddin Allah zaka yi shafa'a zaka zo ka nemi ceto hukunci zaka zo ka ce a daga sai gane ai matsalar ba ta Usama bace kawai yawa manyan mutane sun yi tarayya akai shine aka kira as-salatu jami'a aka taru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yace kuji duk dalilin da Allah ya halakar da al'ummar da suka gabata kafin mu in manya sun yi laifi sai a tsayar musu da hukunci sai a tsale su in ƙanana raunana talaka sun yi laifi sai a tsayar musu da hukunci wannan shine ummul aba'isin da Allah ya fushi da al'ummatan da suka gabata kuma ya halakar da su ya aiko musu da masifa saboda ne manya shafaffu da mai ne ba sa laifi in sun yi ma ba komai sun kubuta amma ƙanana talakawa marasa galihu in sun yi laifi su ake tsayawa da hukunci yace mu yanzu ba za mu yi wannan ba manzo Allah ya ce wallahi ko Fatima ɗar gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi sata sai na yanke hannunta kuma daina wani wani amma daina wata ƴar gida shine dai ƙarshe Fatima aka kama ta tayi sai na yanke hannunta aka je aka yanke hannunta to inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron ka halaka da fushin Allah ya sauka da al'umma amma mu duk ba ma kula wannan duk wanda ka gani a kurkuku yanzu mara galihu amma manya da ƴaƴansu su kashe mutane su taka mutane a mota su kwashe kuɗin mutane su yi duk abin da suka yi kuma ka gan su lami lafiya amma in ka je kurkuku kaga ƴaƴan talakawa duk wani kan 10,000 ya shekara uku an manta ma da fayi ɗinsa wajen kotun ma a kai shi wajen alƙali ba a kai shi sai ka je kurkuku kana bincike wani kawai faɗa ba a ma tabbatar da bashin ba amma ya shekara tir a ɗaure saboda bai da ganewa wani 5,000 zai bayar yana can a zaune saboda zai da babba ba yi da wanda zai zo sai a fitar da shi amma yau ga manyan barayi da suka tashi tiriliyoyi suka sanya jihohinsu cikin masifa na rashin albashi na talauci suka sanya 'yan fansho na jihohinsu cikin masifa suka rinka mutuwa saboda rashin fansho yanzu amala cikin ƙanƙanin lokaci shugaban ƙasa ya yafe musu abun mamaki su kansu ma'aikatan ICCC da EFCC kuka suke lauyoyin da komai da komai akwai lauyoyi wanda suke abokanmu su kansu kuka suke na ganin wannan irin masifa ne duk mun gama wahala to yanzu wa za mu samu yanzu wannan gwamnati zai ji tsoro kuma shikenan ko za su kowa zai kwashi dan abin da ya rage yan watannin nan zai ci gaba da in yana tsoro yana bi a hankali yanzu shikenan za a shekarar 10 an yi belin ka a shekarar 10 kana waje in aka zo Supreme Court ta yanke ta kamo ka ta kai ka bakka shekara za a yafe ma shikenan ci gaba da diba ba komai kuma wannan fa a cikin dubunnai ne aka wa biyu dan su zama misali to biyin da suke zama misali an yafe mu dama akwai dubunnai barayin a waje su ba ma a musu komai ba saboda yan gata ne ko yan jam'iyya ne ko yan kusa da shugaban kasa ne dan daman iri-iri dama an ce in kana so ka sha ka rugo cikin jam'iyya mai mulki duk satar da kai kamar langace ta yara din nan da ake yanka to ga sha can in dai ka kai ka sha to sha take jam'iyya mai mulki haka PDP ta yi haka APC take yi haka ma haka suke yi domin haka duk abu ɗaya ne wanda yake tunanin akwai bambanci tsakanin APC da PDP da ABGA da NNPP da wani PRP da menene kawai zaluntar kansa yake shi wanda yake ganin akwai canji labarin bambanci abu ɗaya ne mu mun yarda dai a ko ina zaka iya samun mutumin kirki ka yi shi amma a jam'iyyun da suna PDP APC NNPP GPRP menene duk abu ɗaya ne barayin can da can ne su ne su fallako nan waɗannan su koma can waɗannan su koma can bari in dawo in koma shikenan ake yau ba ga siyari ba sun koma PDP haka ake kawai duk inda na juya sai in tsallaka can duk inda maslaha ta take yi in tsallaka kawai wani abu ne aka sanya shinge ne kawai ƙaryar banza ce a jam'iyyun alfajet ne kawai in kana da hankali sai ka gane yanzu wa za ka yi Allah kawo mana dauki Allah kawo mana mutanen da za su jajirce naka shi yasa shekaran jiya ina lecture a ringin abinda na ce wa mutane ke nace ya kamata mu talakawa da dukkan wanda suke kasar da mu da wanda suke sama da mu ni ta addu'a azumin mu tukuba da azu'a cewa ya Allah Allah ka kawo wani mutum jajirtaccen da zai fita kan azzaluman Najeriya gabaki daya ya kulla kofa ya kama kowa ya kwace kudin kowa a dawowa da arzikin kasa a yi aiki kowa ne ne wanda zai haka ni ta addu'a Allah ya kawo mana domin in ba haka akai ba aka tauna watakila in aka tauna manya din da yake talakawan ma shegun kansu ne amma in aka so muke a tauna tsakuwa watakila aya za ta ji tsoro dan aka tauna tsakuwa din nan to sai aya ta ji tsoro to in aka tauna manyan wayannan kananan azzaluman kan titi wanda masu sauki ne za su gyaru dan wani yana ganin an dau sauki saiti ko baiwa Allah shi ma zai ji na wani dan karamin HOD a local government yaga an makure gwamnoni da permanent secretary shi da kansa zai tsorata wani dan karamin clerk baranta na wani dan karamin wani admin officer a wani waje kowanne zaka ga ya nutsu wannan shine Allah ya taimake ni sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa Na'am Allah madaukakin sarki sai ce innakum lalle ku mutanen makka wa ma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bautatawa ko ma bayan Allah hasabu jahannam makamashin mutane antum laha waridun lalle ku wuta masu shigar ta ne sai kun shige ta law kana ha'ula'i alihatan da a ce waɗannan da kuke bautawa da gaske alloli ne ma waraduha ai da ba su shiga wuta ba wa kullum fiha khalidun dukkansu da ku da su a cikinta za ku shiga ta wutar jahannama lahum fiha zafirun za ka ji su suna kamari suna ihu suna kururuwa a cikin wuta in an jefa kafirai fahum fi hala yasma'un, kuma a cikin ta ba sa ji, ba wanda yake jin wannan ihun dan uwansa ko ihun wani abu. Allah madaukakin sarki anan sai ba mu labari, yana magana da mushrikan mutanen Makka da duk wanda yake irin addinin su a duniya, wato duk wanda yake bautata gumaka, duk wani wanda yake bautata wani kuma bayan Allah, to ranar tashin alkiyama gashi da abun bautan nan tashi ga yanda za su koma. Wannan ayar kaga Qurayshiyawa da suka ji sa wannan ayoyin ta girgiza su. In san Qurayshiyawa lokacin da aka aika manzo sallallahu alaihi wasallam suna gaba da fada da manzon Allah da yaki, amma kowa ba ta iya tsayawa sai sun je sun labe sun saurari Al-Qur'ani domin su ji me za a ce. Shi yasa in sun zo kuma a ce ai Muhammadu ya ce kaza, to lokacin da Abu Sufyan da wasu daga cikin manya-manya suka je suka labe daga cikin ayoyin da Allah ya saukar a lokacin wannan aya, sai suka ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Suka gigice sai da aka dawo majalisa, sai suka ce to ku duba ku ga irin wulakanta mu da aka yi da goma ka abinda ma aka manzo Allah yake faɗa, wai mu da wannan allolin silata da uzza da hubal da manata da salisata al-ukhra din nan dukkan waɗannan allolin namu, mu da su wai duk hadabu jahannam ne, makamashin wuta ne mu. Har ma haka ake karantuwa law kana ha'ula'i alihatan ma waradu, wanda suka je sun haddace suke jawowa wasu manya suka tashi suka ce ku daina karanto mana wannan bala'in da wannan masifa, mu ne muka zan mu ne ma ɗan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, a cikin mu za mu zo mu ji ko mu zo mu rinka faɗa ka muku kashe mu da fushi. Abu Jahal yace ku kashe mu da fushi ku karanto, yanzu ai ittifaki a cikin mu ba wanda zai sake zuwa, yanzu dan bi kuke je inna kun wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, domin sun ji an ce su ba da wanda suke bauta ba su suna ganin allolinsu za su cece su ba za su kubutar da su, to su da su duk makamashin wuta ne, domin hasabu jahannam abinda ake nufi hasabu, domin hasab bisadil muhmala ay uudi jahannam uudi jahannam makamashin wuta ne wa hasabu da abubuwan da aka kunna ai kulluma auqadat bihin nar duk abin da ake kunna wuta da shi ko abin da ake iza wuta da shi fa huwa hasab, da larabci shi ne ake kira hasab. Shi sa annabi Allah ya ce fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara, to duk tsoron wuta wanda waquduha shine hasab din ta da aka ce hasabu jahannam an-nasu wal hijara, mutane da duwar watsu kenan, ko mutanen da kuka bautata gumaka da gumakan da kuka sassaka da duwar watsu duk ku ne makoman makamashin wuta. Ali ibn Abi Talib ma da nana Aisha suka karanta innakum wa ma ta'buduna min dunillahi haqabu jahannam bisai, ibn Abbas yace haqabu bisban, domin habab ma a lugar mutanen Yaman haqab ne ake nufi ba, abinda ake nufi dai anan gun za a jefa gumaka ga baki ɗaya wuta, duk da cewa gumaka daskararrun abubuwa ne da ba ta ji ba ta gani, amma za a jefa dan a tozartar da mabiyansu, wannan ƙarin asara ne su ga ga allolin da suke bauta musu an jefa da su. Sai ce antum laha waridun, lalle ku za ku shiga cikin ta, ومن والمراد بالوريد هنا الدخول أي أنتم لها داخلون للي ذاته شكتك انت شيء ساعتك وانا آير ما لما يسكتي وعند أكا بوتة تاوى سو بعد أمر ننصبا سو بذاته شكتك كما عن نبي إيسى دا أزير دا ملائكة سو دب بذاته شكتك دا ملائكو دا أكا بوتة تاوى ومن أي ما أكتي وما تعبدون ما لمن لا يؤقل وانا بيدا حنكني شين جميل ما يكي حوا da ake kowa da kowa walau uzudul umum hadda malaiku da wayannan sai a ce innakum wa man ya'buduna to amma sai aka ce wannan sai malaman suka ce a'a ma dai zaka yi daukar kowa da kowa ma kowa aka bautata mushi amma wanda aka bautata mushi shi ya so a bautata mushi shi ya kira a bautata mushi ayan nabi isa ba shi ya kira a bautata mushi ba Allah da ya tambaye shi annabi isa ya ce ka sani ni dai ma qultu lahu illa ma amartani ba abinda nace musu sai abinda ka umarce ni a bautata ma Allah shi da falamma tawaffaitani kunta raqibun alayhi lokacin da na mutu kai kuma ka san me suka yi bayan na tafi ka dauke ni wannan duk abin da ya faru ban sani ba ka sani ba ni nace ba ni dai a rayuwa ta har na mutu har na koma a gare ka abin da nake cewa kawai abautata ma Allah shi da antu azihum fa innahum ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafur rahim hada annabi isa ya fita to haka uzairu ma to haka mala'iku su ba su ce ba to haka duk wani wali da shehi da aka bautata mushi wanda ba shi yace abautata mushi ba amma wanda yana raye ake kiransa aka ce Allah ne shi aka bautata mushi ya kale ya yarda ya izini a bautata mushi aka ci gaba har ya mutu to ko yana cikin innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha wari tunda ya sani amma in tun kana raye sai aka zo ana bautaka ka ce a wannan fa haramun ne bai halatta a yi wa wani sai Allah to bayan ka mutu suka kizi suka ci gaba da yi to ba ruwanka matsalar take amma an kana raye ana yi kana jin dadi ana kawo ma hasabi ana faduwa ana sujjada ana runguma ana menene ana daukar tabarruki kana tofar da yau ana shatewa a jiki ana dauke ruwan kaza ana menene kai kashin goro wani ya tabe saboda tsabar kazanta to kaga ya yadda za a yi haka tunda yana kallo bai hana ba Allah ya kiyashe mu sai Allah ya ce law kana haula'i alihatan ma warabaha ai da waɗannan gumakan da abun bautar da kuke bautata da alloli ne na gaske da ba su shiga wuta ba wa kullun fiha khalidun dukkan ku da ku da kuke bauta da waɗanda ake bautatawa za ku dawwama a cikin wuta ba za ku fita daga cikin ta ba in kun shiga lafin fiha zafirun za a ga in kun shiga kuna sauti sautin bakin ciki na kururuwa da haminiya kuna gurnani kuna numfashi mai tsanani wahum fiha la yasma'un shashin ku ba sa jin shashi ihu da kururuwan shashi na kusa da kai a wuta in yana ihu ba ka ji domin an toshe kunnanka ko kuma wasu suka ce ai la yasma'una shay'an komai ma ba ta ji sai wannan azaba an tur domin dadin bala'i ne kana cikin musiba kuma kurma ne kai sai bala'in kawai kake ji to ai musibar ta ƙare domin ranar tashin alkiyama ayan wuta daman summan kurame za a tashe su wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa kuma awahum jahannam kuma kuma su wuta haka za a tsayar da su Allah ya kiyashe mu Allah ka kare mu daga shiga wuta ubangiji madaukakin sarki ka gafarta mana zunuban mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka taimake mu a rayuwar duniya Allah ka ba mu imani kai mana albarka ka jarrabe mu da abin da za mu iya ya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka ba mu shuwagabanni na gari masu imani masu tausayi, masu hankali, masu sanin ya kamata, ya zal jalal wal ikram, ya man huwa ala kulli shay'in qadir. Allah ka ji kan iyayenmu, Allah ka haskaka kabarinsu, Allah ka gafarta musu, Allah ka albarkaci bayansu idan tamu ta zo. Allah ka sa mu cika da kyau da imani, Allah ka tarbiyantar da mu tarbiyar musulunci, Allah ka gyara zuriyarmu, ka albarkaci zuriyarmu, Allah ka dora su akan tarbiya ta daidai, ka dora su akan sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ka kade mana dukkan wani bala'i da dukkan wata masifa da dukkan wani sharri da dukkan sharrin mai sharri da hasadan mai hasada da maqin qiyayyan mai qiyayya. Ya zal jalal wal ikram, ya man huwa ala kulli shay'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.